الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تتبت بأن تبارك وتعالى لك ولنجي نيبوه mamman nakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 25 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1437 bayan hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 5 ga watan 2 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai kiran sallah da takalmi a kafa akwai laifi ko ba laifi? Ba ma kiran sallah ba, hatta da ita sallar na halatta mutum yayi da takalmansa, matukar ba su da najasa a ƙasa. Inda najasa a ƙasan takalma, sai ka goge su a kan ƙasa, ba sai ka sa ruwa ka wanke kai sallah da takalmanka. Har ma wasu malamai sun tafi a kan cewa yin sallah da takalmin yakan iya zama sunna, domin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke faɗa cewa ku safa ma Yahudawa, ku yi sallah da takalmanku, domin Yahudawa ba sa sallah da takalmi, ba sa sallah da hufi. Kuma haka hadisi ne ingantacce na cikin as-sunan, musamman sunan Abi Dawud. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah da jama'arsa, kai tsaye sahabbai sai suka ga ya cire takalmansa ya maida gefe ya aje. Kai tsaye kowa sai ya fitar da takalmansa ya maida gefe ya aje. Ana gama sallah, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo sai ya ce, me yasa na ga duk kun fitar da takalmanku? Suka ce, ya Rasulullahi, gani muka yi ka fitar da naka. Ya ce, to kusan da cewa sababin abin da ya sa na fitar da takalmana Jibrilu alaihi salam ne Ubangiji na ya turo shi a wannan lokaci ya tabbatar min da cewa ƙasan takalmana akwai najasa, don haka na fitar da takalmana. Manzo Allah sai ya ce, daga yau ɗayanku idan ya zo masallaci ya leka ƙasan takalmansa, idan akwai najasa, Manzo Allah ya ce, ya goge takalman a kan ƙasa ya yi sallah da takalmansa. Hadisi ne ingantacce. To don haka kasancewar yin kiran sallah da takalma a kafa ba matsala ba ne, ba ko da takalmi yana da najasa, domin yin tsarki ba sharaɗi ba ne ba daga cikin sharaɗa na kiran sallah. An gane ku? Sallah ce in za ka yi da takalman ka dole ka diba ƙasan, ka tabbatar da cewa ba su da najasa. In suna da najasa, ka goge a kan ƙasa ka yi sallah da takalmanka. To ai ita balaga kala-kala ce, ko mu ce tana da wasu hanyoyi wanda ake iya gane balaga ta ɗan adam. Akwai alamomin da sun keɓanta da mace, akwai alamomin da sun keɓanta da namiji, akwai alamomin da namiji da mace suna tarayya. Alamomin da suke sa a gane mace ta balaga shine yin jinin al'ada. yin jinin al'ada ko kuma wato shine yin mafarki ko kuma wato fitowar gashi wanda yake na gaba. To haka shi ma namiji akan iya gane balagarsa shine kasancewar yin mafarki ko tsarar gashi wanda yake na gaba. Sannan kuma akwai shekaru waɗanda suke tarayya shine shekara 15. Shekara 15. Domin akwai hadisi ingantacce Ibn Umar Allah ya kara masa yadda za Allah sallallahu alaihi wa sallama za a fita wani yaki Ibn Umar ya fito daga cikin waɗanda za su fita. Za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ware shi ya maida shi gefe a lokacin da yana ɗan shekara 14. Da shekara ta dawo wani yaki ya faru yana da shekara 15 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta masa cewa yana iya fita yaki a yanzu. Akan shi ne malamai suka ce in da namiji ko mace kai shekara 15 to wannan shi ma alama ce wannan haddi ne wanda yake na balaga. Amma in kafin shekara 15 in mace ce ta yi al'ada an gane ku ko ta yi mafarki ko namiji ya yi mafarki ko gashin gaba ya tsira to wannan za a tabbatar da cewa sun balaga. Domin hadisin da yake nuna cewa tsirowar gashin gaba shi ma alama ce daga cikin alamomin balaga. Domin a ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagaye Banu Qurayza Yahudawa wanda suka warware alkawari tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Sa'd ibn Mu'adh Allah ya kara masa yadda su Banu Qurayza da yake suna da kawance tsakaninsu da shi suka ce ya Rasulullahi suka fada suka ce sun yadda sun amince da hukuncin da Sa'd ibn Mu'adh wato ya zartas game da su in yace ga yanda za a yi da su suka ce sun yadda sun amince. Sa'd ibn Mu'adh yace ya Rasulullahi abinda na ga ya dace da su tunda sun warware alƙawarin Allah sun warware na manzansa duk wani balagegge namiji daga cikin su a sare mishi kai. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina masa yace kai hukunci game da hukuncin Allah da manzansa hukuncin da kai yayi daidai da hukuncin Allah da manzansa. To a lokacin nan aka ringa bujurowa da su shi sahabin da ya rawaito hadisin yace da aka bujuro da ni manzo Allah ya sa na kunce arzunzumina manzo Allah da ya ga babu gashin gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida ni gefe. Sunan sahabin ya kwanta ne ha
ka kuma hujira
al-Qurayzi yawa Ka'b ibn Ujra al-Wana al-Qurayzi wannan shine kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ya kunce wandansa ya ga babu gashin gaba manzo Allah sai ya hudda shi gefe baya cikin waɗanda aka shi. Dan haka waɗannan su ne alamomi waɗanda suke na balaga bayan da bature ba sai wai in mutum ya yi wannan shekara 18 shi wannan a tunanin bature ne an gane ko shekara 18 amma a musulunci shekara 15 ne kamar yadda shi Ibn Umar yana ɗan shekara 14 manzo Allah ya nuna bai isa yaki ba ta baɗi ta dawo ya kai shekara 15 manzo Allah ya zarta masa. Na'am. To wani ya je wata tambaya ta daban. Na'am. Wani misali ummul walad in aka ce ummul walad shine wato mutumin da yake da baiwa yake kusantar wannan baiwa ta samu ciki daga nan ta fita daga layin bayi waɗanda suke masu cikakkar bauta kenan ta zama wato rabi da rabi ita ba baiwa ba cikakka ita kuma ba diya ba domin ita tana jiran mutuwar mai gidanta da zaran ya mutu ta zama diya, don haka shari'a ta haramta sayar da ita ko yin kyauta da ita ko yin sadaka da ita. Abu ɗaya ne kawai mai ita zai iya yi ya ce ya ƴantar da ita. To misali ƴaƴanta, in kamar misali mai gida Allah ya masa rasuwa, waɗannan iyana ta za a raba gado da su da ɗiyan shi ko ba za a raba gado ba? Waɗannan ɗiya ba bayi ba ne ba, ɗiya ne. Kamar yadda ɗiyanka da ka haifa na hanyar aure, haka ɗan da ka haifa ta hanyar baiwa da Allah ya haɗa maka shi ma ɗanka ne. An gane ku? Ba bawa ba ne ba naka, balanta naka kai shi kasuwa ka saida, zaman ɗaya ke naka. In Allah ya maka rasuwa kenan da ƴaƴanka waɗancan na hanyar aure, da ƴaƴanka wanda ka samu ta hanyar kuyangi, gaba ɗayansu ƴaƴanka ne za a daidaita su a wajen gado. Illa kasancewar ita ba ta da gadonka, saboda ba matarka ba ce ba baiwarka ce. In ka mutu ta riga ta zama ɗiya, ita ba ta da gado, amma ƴaƴanta suna da gado. Wai tambayar ɗan'uwa, wai dangane da kuɗaɗen da 'yan siyasa suke rabawa. To ai kowa ya kuma ya san irin waɗannan yanayi da ake ciki, tuntuni mun yi bayani a kan shi. Shi wannan zaɓe al'amari ne wanda za ka tsaya ka tankaɗe ka rauraye a iya tunaninka, wanda kake ganin cewa mutumin ƙwarai ne zai yi ƙoƙarin kawo cigaba ga al'umma. To wannan ka zaɓe shi, wannan shi ne abin da ya dace, kamara masa baya shi ne abin da ya dace. Amma waɗannan kuɗaɗe da ake badawa, ai kuɗaɗe ne waɗanda daman gadiminsu kuɗaɗe ne haramtattu. Me yasa muka ce kuɗaɗe ne haramtattu? Saboda galibi akwai kuɗaɗen da an yi su ne ba don komai ba, saboda irin wannan maslaha. Shi wanda zai bada wannan kuɗi ba kuɗin shi ba ne ba wanda yake na aljihun shi mafi yawa. Kuma a ƙa'ida ta shari'a mun yi bayani a baya, duk wanda ya ce a zaɓe shi bai dace ba a zaɓe shi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, shugabanci da wanda ya tambaya da wanda ya nuna kwaɗayin a zaɓe shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ma ba da shugabanci ga irin waɗannan. To kaga wanda ya fito kuɗi ya baka da sunan cewa ka zaɓe shi, kaga wannan kamar wani cin hanci ne. Shi a ƙa'ida tsayawa kake komin kusacinka da mutum, in dai ka tabbata babu wata gudunmuwa da zai kama al'umma game da cigaba, to bai halatta ka zaɓe shi, bai ya dacewa. To da yake lamari ne wanda yake daman ba a kan shari'a aka gina shi, an gina shi ne a kan kowa ya fito ya yi takara ya yi bayani ya nuna a zaɓe shi. To a nan kenan sai mu tsaya mu ga wanda muke ganin cewa akwai ɗan kwatantawa zai kawo wata gudunmuwa game da cigaban al'umma, to wannan ba laifi ba ne ba a mara masa baya. Amma maganar ka amshi kuɗin wane, ka amshi kuɗin wane, ka amshi kuɗin wane, kuma kowa ka mishi alƙawarin za ka jefa masa, kaga a nan kai kanka in ka tambaye kanka ka tabbata kai mai yaudari ne. Kuma a nan wanda ka amshi kuɗin shi ka yi alƙawarin kenan za ka jefa masa, ka riga kenan ka sayar da wannan ƙuri'a taka. Shi kuma a ƙa'ida ta musulunci lalle ɓangaren zaɓe bai halatta ya zamanto a ringa raba kuɗi. Kowa a tsaya a tankaɗe a rauraye, kowa ya yi nazari, iya wanda ake ganin zai kawo cigaba ga al'umma sai a taimaka masa, ba laifi ba ne ba a irin wannan yanayi. Amma inda za mu biyo tsari na shari'a, to gaba ɗayansu ba wanda ya cancanta a zaɓa, saboda su suka nema, wasu sun nuna zalamar a zaɓe su, ba jama'a ba ce ba suka cewa sun dace a zaɓe su. Darasi da ya gabata nan da sati biyu muna da faɗakarwa, domin mun karanta baban da ke bayani game da hukuncin sayar da hotuna, wanda mun yi bayani game da cewa iya hotunan da ya halatta a sayar da su, akwai hoto wanda yake na larura ta rayuwa. Hoto na larura ta rayuwa shi ne kamar hoto irin na card d'identité ko fasfo da sauransu, wannan ba laifi ba ne ba matsala ba ne, saboda larura ce ta rayuwa. A yau muna da buƙatar card d'identité ko fasfo da sauransu, saboda wasu maslahohi waɗanda suke nan bakin iya abinda aka bukata to shine zaka yi domin ka'ida malamai sun ce ad-darura tuqaddaru bi qadariha ita larura ana kwatanta ta da gulgudanta a kartidan da ce hoto nawa ake bukata hoto hudu ne a passport shi ma akwai iya adadin hoton da ake bukata to wannan adadi ya kamata kai lalle kuma ba laifi bane in kamar kana tsammanin yau ko gobe za a bukaci irin waɗannan hotuna a wajenka ba laifi bane kana iya yi ka tanade su ko cikin dare aka ce ka zo da hoton ka zo da shi ka aje shi ne saboda wannan matsayi wannan maslaha kenan abu na biyu su ne hotuna waɗanda suke na wasan yara kamar diyar wannan diyar kufe irin kamar misali kayan wasan yara waɗanda za ka ga kamar wani soja da bindiga ko wani doki ko wani zomo da sauransu da ake kama yara suna wasanni da shi to wannan duka ba laifi an gane ko ba laifi ko wata mota da mutum a cikinta ta wasan yara yana tukawa da sauransu wannan duka ba laifi dalili mun karanta wasu dalilai waɗanda suke tabbatar da halaccin haka wanda mun karanta hadisi sai muka ce a biyo mu bashin shi game da sanin menene matsayinsa ya inganta ko bai inganta ba wanda na daga cikin hadisan da suka inganta hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa kuntu al'abu bil banat na kasance ina wasan diya diyar tsumma kenan tace fa rubbama dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa indi lijawari tace so da yawa a lokacin da muke wannan wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan shigo gona tace alhali a gona ku akwai ƴan mata daga cikin ƴaƴan Madina ƴaƴan mutanen Madina waɗanda suke zawwa gidan Aisha ita ce kawarsu domin su yi wasan diya tace fa idza dakala idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo kharajina waɗannan yara sai su watsi kowa ta fita wa idza idan su an gane ku wa idza kharaja idan manzon Allah ya gama sha'anin sa ya fita da kallon kuma sai su dawo kaga yara masu hankali in ya shigo sai su watsi su fita in ya fita kuma sannan sai su dawo su ci gaba da wasanninsu to haka dalili na wannan hadisi ne ingantacce yana cikin sunan Abi Dawud Sheikh Nasir Al-Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi hadisi na biyu wanda muka ce a biyo mu bashin shi shi ma hadisi ne sahihi riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tabuk aw khaybar tace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabuk ko kuma yakin khaybar hukunta ne aka samu wa fi sahawatiha sitr a cikin falon Aisha akwai wani labule idan aka ce sahawa shine dan daki wanda yake a nan matsayin shi me muke kiran shi kaman kuriya shine ake kiran shi mukuda to duk da cewa ba kuriya bace ba ta musamman domin in aka ce kuriya din an yi salon daga can sai ayi wani dan daki to shi ko wannan kamar daki ne ciki daya sai a dan ja labule sai ya zaman to kenan nan shine kuriya domin akan iya fakewa in za a canza kaya ko kuma wani abu da ba a bukatar kowa ya ganshi sai a kai shi can a rabi to a cikin wannan kenan balbal wannan falon Aisha domin daki ne ciki daya amma sai aka raba shi aka sanya labule ko kuma sai mun ce rido domin cewa labule da yawa ba su san ba wannan Hausa musamman yara a yau kenan shine wa fi sahawati hasitra Aisha tace fa habbat rihul fa kashafat nahiyat as-sitr an banati li Aisha radiyallahu anha wato iska sai ta kada da iska ta kada sai ta yace wannan labule sai ƴaƴan diya na Aisha sai suka bayyana ga sunan a tare fa qala sai manzo Allah yace da Aisha ma haza wannan ko menene qalat banati tace ya rasulullahi ƴaƴana ne an gane ku diyadiyanta ne kenan wara'a bainakunna farasan lahu janahani min riqai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani duki na tsumma wato a tsakiyar ƴaƴan na Aisha kuma dukin yana da fuka-fukai biyu manzon Allah ya ga duki da fuffike biyu a tsakiyar ƴaƴan na Aisha Allah ya kara mata yadda fa kana sai yace ma hadhal ladhi ara wasdahunna yace ya Aisha menene nake gani a tsakiyar ƴaƴan naki qalat fa rasul tace ya rasulullahi duki ne kana sai yace wa ma hadhal ladhi alayhi menene nake gani a jikin dokin naki قالت سيتا تي جناحان تي يا رسول الله بكا بكيني قال سيتا فرسل له جناحان تي ينزو دوكي لبكا بكي قال سيتا تي مسا اما سميت ان لي سليمان خيلا لها اجنها تي يا رسول الله باكا للعبار انشي وانب سليمان يناد دواكي دواكن سكي دفوكي قالت عائشة تي فضحكا manzo Allah ya kirkire da dariya hatta ra'aitu nawajizahu tace sai da naga hakoransa wadanda suke matauna na kuriya abin ya bashi mamaki kaga anan abinda muke so mu gane hadisin yana tabbatar da halaccin kenan wasan diya-diya irin wadannan ƴaƴa na wasan yara ƴan mata da suke a wancan lokaci da abduga da tsumma kamar yanda a yau ake yin shi da ruba ma'ana misali irin wannan biyar rufe to wannan duka sun halatta matsayinsu halaka ne haka kenan kayan wasa na yara maza kenan kamar yanzu misali irin su da wakai da sauransu su ma sun halatta inda a ce wannan dukin laifi ne to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take yin kida ya hana Aisha inda a ce bai dace ba to wannan duki da ya ce a fitar da shi dan haka shi ma hadisin hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin littafin sa Adabus Safa dan haka hadisin yana cikin sunan Abi Dawud kenan hadisi ne na 4932 hadisi ne ingantacce darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun karanta mun tsaya ƙarshen babi na 111 a cikin kitabul buyo baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin a iya bulaguro da kuyanga kafin ta yi istimra'i misali kai ne ka sayi baiwa baiwar da mai gidanta yake kusantarta ko kuma baiwa ce aka maka kyautarta ko aka baka sadakarta alhali mai gidanta yana kusantarta ko kuma baiwa ce kenan wanda kun je kun yaƙi kun riba tubayi to a lokacin nan baiwar za ku yi bulaguro da ita shin ya halatta a yi bulaguro da ita kafin ta yi istimra'i domin ko da an riba tubayi a fagen daga baya halatta ka kusanci wannan baiwa sai ta yi istibra'i shine jini guda domin a tabbatar da cewa mahaifarka ta kubuta babu dan wani a ciki in kwa an tabbata tana da ciki to istibra'in ta shine haife cikinta kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna masu ciki mata Ubangiji ta'ala ya ce ajalin gama iddarsu shine su haife cikinsu shine a hadisin na ƙarshe a cikin baban wato hadisin da malam ya zo mana da shi a ƙarƙashin baban shine hadisin Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya gabaci birnin Khaybar a lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya huta masa wannan garunan lafazin al-hisn kamar yadda muka yi bayani a baya jam'un sa shine husul kamar yanda Allah ke faɗa wa zannu annahum mani'atuhum husuluhum min Allah idan aka ce alhisn a Hausa shine ake kira garu me ake nufi da garu shine katanga wanda ake zagaye gari an gane ku za a zagaye gari da katanga a irin rayuwa ta da sai a yi kofofi na shiga garin kuma da kowane lokaci ba dare ba rana akwai masu gadin waɗannan kofofi domin duk abin da zai shigo garin a san mene ne ya shigo an gane ku don haka idan ka ɗauka har yau da akwai bulbuɗin irin waɗannan katangu a garin nan amma dai zamani ya yi zamani galibi sun zube dan haka yanzu in ka tafi zaka ji ana cewa kofa ta kaza kofa ta kaza kofa ta wuri kaza waɗannan kofofi ne waɗanda suke sanannu to haka su Yahudawa wanda suke Khaibar sun zagaye garin su da garu lokacin da kenan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba manzansa galaba akan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kutsa wannan gari nasu sai da ya sauka a tsakiyar garin manzon Allah ya ci su da yaki a lokacin nan zukira lahu jamalu safiyata binti Huyayi ibn Ahbab sai aka ba shi labari game da kyawun Safiya diyar Huyayi diyar Ahbab wanda ita Safiya binti Huyayi tana daga cikin wato jikokin Annabi Ibrahim alaihi salam an gane ko domin salsalarta ta tabbata zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salam domin diya ce jika ce daga cikin jikokin Ishaq ɗan Ibrahim dan haka kamar yadda muka yi bayani a baya kaga kakanta ko kuma mu ce nan Ishaq kenan kaga Annabi ne sannan kuma kasancewar amminta dan uwan mahaifinta shi ma Annabi ne shine Annabi Isma'il alaihi assalam sannan kuma gaya wanda ya aure ta kuma Annabi ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk wani abu wanda yake na daraja ta hada shi to shine a lokacin nan aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari game da kyawunta wa qad qutila zawjuha wa kanat arusa an kashe mijinta a ranar yakin Khaibar kuma alhali tana budurwa wannan tana amarya a lokacin nan tana amarya bayan an yi rabon ganima ta yaki ta fado a cikin rabon dihiya ibn Khalifa al-Kalbi Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lallashe shi ya nemi yarda shi da amincewar shi cewa ya canza masa wannan Safiya sai ciniki ya saya masa ya yarda ya amince manzon Allah ya bashi bayi bakwai manzon Allah ya karbi Safiya to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi Safiya manzon Allah sai ya yantar da ita bayan ya yantar da ita kai tsaye manzon Allah ya maida wannan yantarwa da ya mata shine matsayin sadakinta manzon Allah ya aure ta da ya aure ta kafin a iso gida Madina lokacin da aka yada zango a wani wannan a wani dawa da ake kiran shi Ar-Ruha anan Safiya ta samu tsarki game da jinin al'ada bayan ta samu tsarki game da jinin al'ada anan wannan daji da aka yada zango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusance ta ma'ana ya shiga daki da ita bayan ya shiga daki da ita kuma sana a haifan fi nidain sagir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya aiwatar da wani nau'i na abinci da ake kiran shi hais wanda mun yi bayani a baya hais garin alkama ne ake dame shi da man shanu da dabino da kuma cuku sai a ringa cibra shi kamar dawo shine ake kiran shi hais manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka zo da irin wannan hais aka ringa dora shi akan wasu shimfudu waɗanda suke na fata kankana idan aka ce nida jam'i ne na nida ma'ana shine kenan dan wannan mashimudi da ake yi na fata domin aza abinci akan shi shine kamar ake kiran shi sufura shine suke kiran shi sufura a yau kenan kamar leda da ake shimfudawa din za a dora akushin abinci akai thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhin man hawlak manzon Allah sai ya faɗa ga Anas sai ya ce masa sanar da duk wanda yake kusa da kai ka sanar da jama'a cewa su zo akwai walima shine yace fakana tilka walimatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala safiya wannan ita ce walima ta safiya wato ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan auren matarsa da yayi safiya a baya mun yi bayanin cewa wannan na nuna mana lokacin da yafi dacewa a yi walima shine bayan mutum ya shiga daki kenan bayan an kawo amarya kenan ya kamata mutum ya yi walima tare da cewa malamai sun tafi akan cewa ya halatta walima ta gabaci kenan shiga daki da wace bayan an daura aure kenan kafin ka kusance ta ma kana iya yin walima amma dai walimar Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi yayi ta ne bayan kenan ya kusance amaryar shi thumma kharajna ila almadina sannan sai muka fita zuwa madina qala sai yake cewa fara'aitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuhawwilaha wara'ahu bi aba'ati yace na he na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana taru da abayar shi an gane ko abayar shi sai ya ja abaya idan aka ce abaya ita ce wanda riga irin wadda limammai suke sawa an gane ko aba'a sunanta shine kenan ake cewa abaya abaya tuntunda alhamza a yawun kince suka canza kenan duka duk da cewa a Hausa da ake fada da mun kalma ce arabiya aba'a ko kace abaya manzo Allah ya ringa buda ta haka kenan abayan shi haka kuma yajlisu inda waqirihi manzo Allah sai ya zauna wato a wurin rakumin sa fa yaba rukubatai kenan in ya zauna haka kamar misali irin zaman da muka yi a gaban tamu kenan misali a ce jama'a ne a bayana kenan tabul din da yake gaba na kenan shine rakumu kenan manzo Allah sai ya zauna a gindin rakumu a baya sai ya baza ta haka idan ya baza ta haka kaga wanda yake baya baya ganin abin da yake wakana gaba ita Safiya sai ta zo ya kafa gwiwoyinsa sai ta zo ta taka gwiwar sannan sai ta haukar rakumu saboda ba za ta iya hawa ba in ba dora ta ba kai saboda yarinya ce wanda take karama to hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raqumin yana durkushe kenan shi sai ya zauna in ya zauna a gindin raqumin kenan sai ya kafa gwiwoyinsa sai ta ya kare kenan ya kare ta da wannan da abaya kenan jama'ar da suke bayan shi ba sa ganin ta a lokacin nan sai ta taka gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato sai ta shiga ran sai ta haura ku shi ne yace fataba Safiya rijlaha ala rukbati hatta tarka wato Safiya sai ta dora wato kafarta akan gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har akai lokacin da zata haura kuma a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin kenan yin bulaguro da baiwa sawa'an sayan da kai ko kyautar ta aka maka ko wato sadaka ta aka baka ko kuma ribatowa ne aka yi daga fagen daga kenan ya halatta a yi bulaguro da ita kafin wato ta yi istibra'i domin Safiya sai akan hanya ne ta samu istibra'i za mu tashi babi na gaba qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu bai'il maitati wal asnam qala haddathana qutayba wa ibn sa'id ibn jamil ibn tarif al-baglani qala haddathana al-layth wa ibn sa'd al-fahmi al-misri an yazid ibn abi habib عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو في مكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبه بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد أنه كتب إلي عطاء كتب إلي عطاء أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم malam Allah ya ji kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin sayar da mushe wal asnami da gumaka an gane ko babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin sayar da mushe idan aka ce almaita kenan duk dabbar da ta mutu ba tare da yanka na shari'a ita ce ake kira kenan musai kenan kenan ma mata minad dawabi min ghairi zakatin shar'iyya duk abin da ya mutu na dabba ba tare da yanka na shari'a to wannan shine ake kira da mushi sai ce wal asnam wato da gumaka lafazin asnam jam'i ne na wato sanam idan aka ce sanam wato shine abin da aka sassaka aka suranta shi ake bauta masa shine ake kira da asnam idan aka ce alwasan shi kuma a ammu kenan minas sanam duk abin da ake bauta masa sawa'an yana da hoto an yi shi akan hoton dan adam ko hoton dabba ko wani icce ne ko wani dutse ne ko wata ƙorama ce ta ruwa ko rana ce ko wata duk abubuwan da ake bauta musu kenan sune ake kira su wasan jam'un sa shine awsan kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fajtanibu rijis minal awsani wajtanibu qawlan sur amma in aka ce al asnam kenan waɗanda aka sassaka su aka yi hutunan su kenan in ma hoto na dan adam ko dabba ko wani abu wanda yake mai rai kuma wanda ake bauta ma an gane ku kenan in kamar misali ba bauta masa ba ake hoto ne shi kuma wannan in ma ka kiraye shi kenan tamasil tamasil jam'i ne na timsal ko kuma kenan ka kiraye shi kenan sura to shi ne sai ya ce wal asnam wato da sayar da haramci kamar da sayar da gumaka shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa wato a lokacin nan yana birnin Makka a shekarar da ya ci Makka da yaki buɗe Makka da yaki ya kasance a shekara ta 8 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 8 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi izinin shiga Makka da yaki manzon Allah ya ci ta da yaki to a lokacin nan ne shi Jabir ibn Abdullah yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a wannan shekara wanda ya ci Makka da yaki me zamu iya fa'idanta game da haka wato shine tantance wannan hadisi ma'ana Jabir kenan yana tuni ya kiyaye wannan hadisi domin sai da ya faɗa a lokacin da ya ji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace inna Allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam manzon Allah yace lalle wato Allah da manzansa wato sun haramta sayar da giya wal maitati da mushe wal khinziri wato da alade wal asnam wato da gumaka yace inna Allaha wa rasulahu sai yace harrama me yace ba harrama ba sa alifu tasniya fuska wanda take mafi rinjaye anan asalin wanda yake na larabci ya halatta an gane ku ma'ana kenan a zo da siga ta ifradi bayan ka ambata kenan abu biyu ko abubuwa wanda yake jam'i kenan sai a zo da siga wanda take ta ifradi asalin zancen inna Allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri Allah da manzansa sun haramta sayar da giya dan haka asalo na larabci kenan ya halatta a shafi wannan alifu tasniya kenan a yi shi a zo da shi da siga wanda take ta ifradi tare da cewa wasu malamai suka ce ladabi ne ga Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace inna Allaha wa rasulahu sai yace harrama to lalle in har haka ne tare da cewa ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin ladabi da ubangijinsa amma a wancan hadisi ne ingantacce na cikin sahihu muslim a ranar yakin khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Abu Talha ya yi shela a cikin jama'a ya faɗa musu inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum anhu min umuril ahadiyya fa inna hadisu yace ku san da cewa Allah da manzansa yana hayanikum suna hannunku kaga anan sai da aka tabbatar da alifu tasniya To dan haka dai kenan salo ne na larabci ya halatta a sanya kuma ya halatta kenan a shafi tare da cewa dama ai haramtawa gaba daya a hannun Allah take shine yake haramtawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yace haramu ne ba a karan kanshi bane ya haramta abu a'a sako ne ya isar mana a madadin ubangijin sa dan haka a can cikin suratul tauba sai yace wallahu wa rasuluhu أحب أن يردوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله سيجي أحب أن يردوه تشيني يجي إن الله ورسوله للي ألا دمن زنسا حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام واتو سنهرمتا سير دقيا والميتة واتو دموشي والخنزير واتو دعلدي والأصنام يجي دقماكا faqila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah a ra'aita shuhuman maita ba mu labari game da wato kitsan musai fa innahu yuqla biha subun domin akan narkar da shi a shafi a shahi wato jirage da ruwa lafazin as-subun jam'i ne na safina ma'ana jirgin ruwa ko mu ce bato duk da cewa bato ma dai ba Hausa bace ba gani ko ba to an sani kenan kwalakwal da sunan shi kenan in ma a ce kwalakwal ko a ce jirgin ruwa wato shine sai yake cewa fa innahu yuqla biha sufun ana shafi wato kwalakwal da shi wani da hadu bi hal shududu kuma akan shafi fatu bayan an ji ne domin fata idan aka ji ne ta in aka shafi ta da mai tana yin laushi ويستسبح بها الناس كما جماعه suna yin acibalbal idan aka ce acibalbal kenan ita ce fitila ko kuma mu ce fitilar ruwa kamar yanda ake kiranta a Hausa kenan fitilar ruwa ko kuma ka ce acibalbal wanda kasko ne ake yin shi a wancan lokaci sai a tuka zare wanda yake na abduga wannan zare sai ya zamanto ya tsumu a cikin wannan mai da ake zubawa a cikin kaskon sannan sai ya zamanto in aka kunna wuta shi wannan lagumin wanda aka yi na abduga shi yake janyo kinan man wutar nan sai ta ringa ci ta ringa ci ta ringa ci kenan ana amfani da hasken hayakin kuma yana bin sararin duniya wannan ita ce lantarki a wancan lokaci kenan a ci balbala ake kiranta da Hausa shine yace wa yastasbihu biha an-nas wato jama'a sukan narka kitsan musai wato sai a ci balbal fa qala la huwa haram maza Allah yace a ko in ta zo daga Allah ko manzon sa abinda take fa'idantarwa haramci idan aka ce ayi kaza manzon Allah yace a an gane ko Allah yace a to wannan a abinda take nihi haramci sai an samu dalilin da ya juyar da ita daga haramci zuwa karanci dan haka anan da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ga ya ba mu labari game da kitsan musai domin akan narkar da shi a shafi kwalakwalo akan shafi fatu bayan an je ne kuma mutane suna a ci balbal da shi fa qala la manzon Allah yace a huwa haram manzon Allah yace haram ne to dangane da wannan gaba da yace huwa haram shin yana nihin cewa yin amfani da kitsan mushe haramun ne ko kuma yana nihin cewa sayar da kitsan mushe haramun ne to dan haka malamai sai suka kasu kashi biyu anan wasu suka tafi akan cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace huwa haramun suka ce abin da yake nihi ma'ana sayar da kitsan mushe haramun ne ba yana nihi ba yin amfani da shi gane ko yin amfani da kitsan mushi in dai ba abin da ya shafi jikin dan adam ba kamar misali ta hanyar ci to yana halatta a yi amfani da shi kamar yadda jumhurin malamai suka tafi akan haka sun tafi akan kenan misali akan iya shafi kwalakwala da kitsan mushi akan iya yin acibalbal da shi akan iya shafi fatu bayan an jimi dan haka malamai suka ce ita a ci balbalkin in an yi ba za a kai ta cikin masallaci a sa domin hayakin da zai ringa fita hayakin najasa ne. Suka ce sai dai a ajiye fitilar a wajen masallaci, masallaci ya ringa amfani da hasken kuma hayakin ya ringa bin duniya. Suka ce a nan abinda manzon Allah yake nihi da yace huwa haramun, a sai yadda kenan kitsan mushe haramun ne. Dan haka kuma sai aka samu dalilai waɗanda suke ƙara tabbatar da cewa sayarwa kin shine ya zama haramun bayan amfani da shi ba. Kamar yanda hadisi na cikin wato musnad na al-Imam Ahmad, wanda lafazin hadisin shine kamar yanda shi Jabir Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yace inna Allaha harrama bai'al khinzir, sai yace wa bai'al maitati wa bai'al khamri wa bai'al asnan, lalle Ubangiji ta'ala ya haramta sayar da alade, sai yace wa bai'al maitati kuma da sayar da mushe, wa bai'al khamri sai yace da sayar da giya, wa bai'al asnan kuma da sayar da gumaka. فقال رجل سي وني متين يچي يا رسول الله يا منزل الله فما ترى في بيع شحوم الميتة يا رسول الله مي kake gani game da sayar da kitsan mushi. Kaga anan kenan bayani ya fito fili. فما ترى في بيع شحوم الميتة مي kake gani game da sayar da kitsan mushi ya halatta ko bai halatta ba. Fa innaha tudhanu biha suhun, domin akan shafe wato kwalakwalo, wal juludi da fatu, wal juludu da fatu, wa yustasbahu biha, kuma akan yi aci balbal wato da kitsa. Fa qala, sai yace qatala Allahu al-yahuda, Allah ya tsine ma yahudawa, manzon Allah ya ambata hadisin har zuwa karshe. Kaga wannan kenan sahabin yayi tambaya, yayi shi Jabir cai wani mutum, sai yace ya rasulullahi fa ma tara fi bai'i shuhumil maita. Safani ga wannan riwaya ne yace ya abin da yace a ra'aita shuhumal maita, ya rasulullahi ba mu labari game da kitsan mushi, domin akan shafe kwalakwalo, akan shafe fatu in an je ne, kuma mutane suna a ci balbal. Manzon Allah sai yace a huwa haramu. To wasu malamai sai suka fahimci anan da yace huwa haramu kenan yin amfani da kitsan mushi kwata-kwata baya halatta, ba ma sayarwa ba, kenan yin amfani da shi baya halatta. To al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa a'a, ba yin amfani da kitsan mushi bane ya zama haramun, a'a sai yadda shi shine haramu. Dan haka kuma sai ga hadisi a cikin Sunan Abi Dawud, riwaya ta Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa qatalallahu al-yahuda, yace Allah ya la'anci yahudawa, inna Allaha harrama alaihimu shuhuma, lalle Ubangiji ta'ala, domin Ubangiji ta'ala ya haramta musu kitse. Fa ba'uha, sai suka ringa sayar da wannan kitse. Wa akalu athmanaha, suka ringa cin kuɗin. Sai yace wa inna Allaha idha harrama ala qaumin akla shay'in harrama alaihim thamana, lalle Ubangiji ta'ala idan ya haramta ma jama'a cin wani abu, to Allah yana haramta musu kuɗin wannan abu. Kaga wannan kenan ƙarin dalili ne wanda ke tabbatar da cewa sayar da kitsan mushi shine ya zama haramu. Amma in ba ta hanyar saye bane, kenan anan ana iya ɗaukar kitsan mushi a narkar da shi a shafe fatu da aka jebe, ko kuma bato, ko kuma mu ce duk wani amfani ne da za a iya yi ana iya yi da shi, in dai ba ta hanyar ci da sha bane ba. To shine anan ثم قال واتو سنن سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي قاتل الله اليهود كنا عنان أبن دمكي سو مغاني ميسا إتا شريعة تهرم تا سير دموشي مينيني إلا دومي شريعة دو أبن دا تهرم تا تو أقوي إلا دتسا أكا هرم تا أبو دو أبن دا أكا هرم تا تو أقوي حكيمة دتسا أقوي إلا دتسا أكا هرم تا أبو دو أبن دا أكا شي أيقو أدينا تو أقوي حكيمة illa game da haramta kitsan mushi saboda najasa ne. Najasa ko ba ta halatta. Hikima da shari'a ta haramta mana najasa, domin najasa takan yi tasiri a jikin dan adam game da lafiyar shi, ko kuma wato dabi'un shi da halayen shi. Duk abin da zai taba lafiyar ka ko ya gurbata dabi'u da halaye haramu ne. Kenan illar ta sa aka haramta sayar da kitsan mushi saboda najasa ne, duk abin da yake najasa ko haramu ne. illa game da haramtar da sayar da giya menene illa saboda taba hankali saboda hankali babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya zama wajibi akan mu kiyaye hankulan mu duk abin da zai taba hankali haramun ne kenan ita illa game da haramta giya ba dan giya na yasa bace a'a saboda giya tana taba hankali dan haka Allah ya haramta ta dan haka giya in ta taba tufafin ka ba sai ka wanke ba domin ba da yasa bace ba an gane ku illar da ta sa shari'a ta haramta giya saboda tana taba hankali tana gusar da hankali to game da shi kuma adadi menene illa game da haramta adadi shi ma da najasa ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوها أو لحم خنزير فإنه رجس الذي نجساني ده هكا شريعة حرم تامنش تقوم أكرفا إمتن يدافع وينكي سيا وينكي هنش منين إلا رشن أنفالي dan haka kwata-kwata a gumaka babu wani amfani da tare da su duk abinda babu amfani misuka daidai da misuka da zarra a cikin shi to wannan haramun ne sayar da shi duk abinda babu amfani a cikin shi an gane ku dan haka mun yi bayani a baya sayar da shara wannan haramun ne kamar ko masai ma'ana sayar da wannan bayan gari haramun sai dai a nan misali in shara ce za a kwasa a kai maka gona domin ka yi taki lalle wannan kana iya bada kudin da ku na a ɗauka a kai maka amma na maganar a sayan maka da shara wannan baya halatta ka saya domin najasa ce najasa ku baya halatta a sayar da ita kenan game da gumaka illar ta sa shari'a ta haramta mana gumaka saboda babu wani amfani a ciki tun da babu amfani baya halatta a sayar da su amma wasu malamai sun yi rangwame kamar misali gumaka ne waɗanda suke na icci an sassaka su na katako da sauransu idan an sassare su to wannan ya halatta kenan in kana so kai makamashi ka hura wuta ba laifi kana iya saya amma tare da haka su malaman da suka tafi akan cewa amfanin ne shari'a ta haramta to gaba ɗaya ko da an daddatsa baya halatta ka saya da haka suka tafi kenan kitsan mushe ma ba a yi a ci balbal da shi ba a shahi kwalkwal ba a amfani da shi to amma sai yadda su kin shi ne ya zamanto haramun ba don komai wajen rashin amfani kaga in an daddatsa shi kenan a nan an samu amfani domin za a rike shi a matsayin itace fuskari kenan a hura wuta da su to shi ne a lokacin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya cewa ga abinda jama'a suke da kitsan mushe sukan shafe kwalakwalo sukan shafe fatu bayan sun je ne sukan yi a ci balbal manzon Allah sai ya ce a'a sai ya ce huwa haram kenan huwa anan kenan addalir kenan yaudu ila bai'iha kenan huwa ayil bai'u kenan sayar da kitsan mushe haramun ne kenan ba adintifa ba ba amfani ba thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda zalik sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka masa wannan tambaya sai ya faɗa sai ya ce qatala Allahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahudawa inna Allah lamma kenan nan in ma ya zamanto jumla ce khabariyya bi ma'ana insha'iyya ma'ana tamkar addu'a ce manzon Allah yake musu mummunar addu'a addu'ar da ta kunshi la'anta ta Ubangiji qatala Allahu al-yahuda kenan kana iya cewa Allah ya tsine ma yahudawa ko kuma qatala Allahu al-yahuda tuntuna Allah ya la'anci yahudawa ma'ana ya tsine musu kenan labari ne kake badawa qatala Allahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahudawa ko kuma qatala Allahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahudawa an gane ku kenan sai mu dauke shi a matsayin addu'a ce domin kasancewar la'antar sun cancance ta har izuwa kiyama matukar ba su dawo suka bi fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cika mukin manzanni shine yace qatala Allahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahudu inna Allah lamma harrama shuhumaha, lalle Ubangiji ta'ala yake cewa domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin da ya haramta musu kitsan kitse kenan. Anan manzon Allah yana bayyana mana illar ta sa yake la'antar Yahudi, me yasa ya la'ance su, shine sai ya bayyana mana illar da ta sa ya la'ance su. Yace inna Allah, domin Ubangiji ta'ala lamma harrama shuhumaha, lokacin da ya haramta musu cin kitse, domin sun yi ta'addanci, sun ƙetare iyakokin Ubangijinsu, Ubangiji ta'ala sai ya damƙe su da uquba game da abin da suka fi so, suka fi kauna daga jikin dabba, shine kitse. Ubangiji ta'ala sai ya haramta musu, kamar yadda can yake faɗa a cikin suratul an'am, wa 'alal ladhina hadu harramna kulladhi zufur wa min al-baqari wal ghanami harramna 'alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi adl dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Ubangiji ta'ala yace wa 'alal ladhina hadu harramna kulladhi zufur, na ga waɗanda suka ce su Yahudawa ne, suka maida Yahudanci cewa shine addininsu, Ubangiji ta'ala yace mun haramta musu dukkan wata dabba ma'abuciyar wato farci, duk dabbar da take da farci an haramta musu. Sai yace wa min al-baqari, haka nan daga cikin shanu, wal ganami da kankanan dabbobi kamar tumaki da awaki, haramna alaihim shuhumahuma, Ubangiji ta'ala yace mun haramta musu kitsansu, kitse na saniya da kitse na tunkiya ko na akuya Allah ya haramta ma Yahudawa. Sai yace illa ma hamalatu zuhuruhuma, sai dai kitsan da gadon baya kenan na dabba ya dauka, wanda yake kan gadon baya wannan shi Allah ya halitta musu, amma kitsan da yake wanda za a tsaga cikin dabba a huddo shi, wannan kitse ainihin kitse Allah ya haramta musu shi, amma wanda yake shimfiɗa a gadon bayan dabba Allah ya rungunta musu. Sai yace awil hawaya, ko kuma wanda yake kenan na jikin kenan kayan ciki ɗiyan hanji, kitsan da yake jikin ɗiyan hanji shi wannan an musu rangwame, aw maktalata bi adl, ko kuma wanda yake gauraye da kashi, kitsan da yake na jikin kashi wannan Allah ya musu rangwame. Shine yace zalika jazainahum bi baghihim, mun yi haka ne, mun haramta musu wannan dan sakamako game da zalunci su, ƙetare iyakanmu da suka yi. To da Allah ya haramta musu kitse, manzon Allah ya ce jamaluhu, sai suka ringa narkar da wannan kitse, kuma ba'uhu, sannan suka ringa sayar da wannan kitse, fa aka nusa mana, wato suka ringa cin kuɗi, wanda wannan wata dabara ce, hila kenan ta Yahudawa, wanda in an tare su tana hannu sai su kulle tana. Kamar yadda za ka ga da yawa waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a, gaya in abu ya zamanto haramun, sai mutum ya kewayo yaya za a yi ya halitta ma kansa wannan abu da Allah ya haramta, ya yi wani tawili na shi. To a nan an haramta musu cin kitse, me za a yi? Sai suke narkar da wannan kitse, sai su sayar da kitsen, kuma sai su ci kuɗin. Kaga ai tamkar sun ci kitse ne tunda sun ci kuɗin shi. To wannan damar ɗabi'a ce ta Yahudawa, ma'ana hila, mutum ya ringa wayo yaya za a yi abin da yake haram, mutum ya maida shi matsayin halatta ta wata hanya ta daban. Kamar yadda Allah ya haramta musu kamin kifi a ranar Asabar, shaidani ya zo ya musu wahayin cewa iya abin da za ku yi a ranar Juma'a da yamma, ku je ku saka fatsarku a cikin teku, a cikin tekun. Kenan in kun saka tarkonku a ranar Asabar, kin da aka ce kar ku kama kifi, to kifi sai ya fada cikin wannan tarko. Ranar Lahadi da sa'a da sassafe daga kun zo kenan sai kama. Kaga abu ne wanda Allah ya haramta musu, kuma sannan shaitani ya musu wahayi ga wayen da za su kenan su halitta ma kansu abinda Allah ya haramta musu. Shine anan da Allah ya haramta musu kitse, sai suke narkar da kitsen su, sai da su sai su ci kuɗi. A takaice wannan hadisi kenan abin da yake tabbatar mana haramcin sayar da mushi. Mushi gaba ɗayan shi baya halatta a sayar da shi. Sai abin da kenan shari'a ta toge. Menene shari'a ta toge? Ana iya ɗaukan fatar a jeme a yi amfani da ita. To don haka malamai suka ce tunda shari'a ta ba da damar ana iya ji mai fata ta mushe kenan sai yadda ita ma ya halatta kamar yadda bayani ya gabata babu da musamman al-Imam al-Bukhari yayi wanda kuma shi ma yana daga cikin malaman da suka tafi akan halaccin kenan fata ta mushe bayan an ji mai yana halatta a sayar da ita tare da cewa da yawa daga cikin malamai na daga cikin su al-a'immatul arba'a in an ji mai ya halatta ayi amfani amma sayarwar baya halatta saboda yin amfanin suka ce rangwame ne shari'a ta yi amma sayarwa baya halatta to amma duk abin da shari'a ta yi rangwame ta bada halaccin za a iya amfani da shi to sayar da shi kuma ya halatta an gane ko kenan dan haka amma shi wannan da aka yi zana kenan ana iya amfani da su game da waɗannan abubuwa da aka ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na karin da sayarwa ka ci kudin wannan kwata-kwata baya halatta domin shi wancan nasi ne a bayyane dabba ce ta mutu an ja za a kai jibji a yadda manzon Allah ya ce ina za ku da ita suka ce mushe ce za mu je mu yadda manzon Allah ya ce ai da kun ji heɗe kun ɗauki fatar da kun yi amfani da ita suka ce ya rasulullahi mushe ce sai ya ce ai ruwa da baga ruwa na tsarkake ta kenan in an ji mai kaga ta tsarkaka amma yanzu misali kitsan mushi in an narkar da shi ya tsarkaka bai tsarkaka ba yana nan a matsayin najasar shi don haka sayar da shi bai ya halatta sai dai amfanin ana iya yi da shi amma ita fatan mushi manzon Allah ya tabbatar da cewa in an ji mai ta tsarkaka kenan tunda ta tsarkaka kenan ya halatta a sayar da ita kenan a takaice ya halatta amma sayar da wannan kenan haramu ne sayar da mushi haka nan haramu ne kenan sayar da wato gumaka shi ne malami baba babu samanil kal qala haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ibn shihab ana abi bakr ibn abdurrahman ana abi mas'ud ibn al-ansari radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وغلوان الكاهن قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرني أون بن أبي جهيفة أنه قال رأيت أبي رضي الله عنه اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمى ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومنكله ولعن المصور واتوانا بابي نواند كي بياني جمدا واتوه كنشن كدن كري شنيا حالتا أتكو بي حالتا با هنغاني بو ma'ana kare idan mutum ya sayar ya halatta mutum ya sayar da kare ya ci kudin ko bai halatta ba shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Mas'ud al-Ansari shine Uqba ibn Nafi Allah ya kara masa yadda Uqba ibn al-Amir Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha an thamani al-kalbi azan Allah ya yi hani game da kudin kare cin kudin kare haramu ne karan gaba daya kamar yadda wasu malamai suka tafi koma wani kare ne sun tafi akan cewa kwata-kwata baya halatta tare da cewa su malaman Hanafiya su sun tafi akan cewa kudin kare ya halatta tare da cewa kuma wasu daga cikin malamai musamman malaman Malikiya da sauransu in karin da shari'a ta ba da izinin alka to wannan ya halatta a ci kudin shi kamar kare wanda yake na farauta domin shari'a ta ba mu izini za ka iya rukun kare domin ka ringa farauta da shi ko ya ringa raka dabbobi kiwo ya dawo da su ya ringa gadinsu ko karin da za a rike shi domin gadin gona waɗannan duka shari'a ta ba da izinin ana iya rukunsu to karan farauta kare ne wanda yana buƙatar a karantar da shi an gane ko a karantar da shi yanda ake farauta karantar da kare yanda ake farauta in ya ga zumu ko barewa ko abin da ya kama da haka ba zai kubce ba daga hannun mai gidan shi yabo wannan dabba sai idan mai gidan shi ya aika shi idan ya ce masa ya dawo kuma zai dawo idan ya je ya kashe wannan dabba ko ya kale wannan dabba baya fara ci zai jira mai gidan shi ya zo wannan shine ilimi na kare ke domin in zaka saki karan farauta zaka yi bismillah wannan bismillah ita ce matsayin yankan shi in a kashe ma in a mace ma ka samu wannan dabba ya halatta kace idan ya je ya kama ya kashe ya halatta kace lokacin da zaka aika shi zaka yi bismillah in kace masa ya dawo zai dawo in ya je ya kashe dabbar kuma zai tsare sai ka zo to irin karan da shari'a ta bada izinin cewa a riƙa a magana wanda take mafi rinjaye ya halatta a sayar da shi wannan kuɗi an ci su ne ta hanyar kenan kokarin karantar da shi da aka yi a ba ta hanyar dan yana kuɗin kare bane ba an gane ko amma in dai ba ta wannan hanya bane haramu ne yanzu misali ka ɗauka yara fa a yau suke yawo a cikin gari idan sun ga irin wannan kankanin karnuka sai su kama su je suna sai dama irin waɗannan arna kamawa suke su je su sai da musu don haka a nan kuma an lura dole mu jinjina ma hukumar mu domin ta haramta wato suburin kare ma'ana lodi da ake tura ma da motoci daga nan a kai su bakin iyaka sai dai ya ja su ya kai su bakin iyaka daga can a kafa ya samu motar da daga can kuma ya samu motar da zai loda amma nan hukuma ta haramta domin baya halatta kwata-kwata baya halatta a shirarci shine yace naha an samanil kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wato kudin kare kenan haramun sai yace wa mahadil bagi wato da sadakin karuwa idan aka ce albagi ita ce karuwa in aka ce albiga shine karuwanci shine can umma kanat ummuki bagiya albiga shine karuwanci wala tukrihu fatayatikum ala albigai wa mahadil bagi da sadakin karuwa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi sadaki domin akan gabatar mata da wannan ɗan kudade lokacin da ake nihin alfasha da ita kamar yanda aure ana gabatar da kudi a matsayin sadaki wanda ta hanyar wannan sadaki Allah yake halitta ma bayansa kusantar mata shine yace wa maharil baqi wato da sadakin karu manzon Allah yace haram dan haka duk wanda aka tabbata karuwanci shine sana'arta bata da wata sana'a in ba wannan sana'a ba to cin wannan kudi a ɗaya da suke fitowa daga hannunta haramu ne in ya zamanto sana'ar ta tawaki da shinkafa ce akwai wannan sana'ar da ta halatta kuma sannan tana karuwanci to wannan kuma dukiyarta kuma ta zama shubha an gane ko ta zama shubha to tunda baka san ba abin nan da ta baka na bangaren kasuwancin da take ne wanda ya halatta ko kuma na bangaren alfasha ne kenan a matsayinka na musulmi ka guji irin waɗannan kuma shine ya zama wajibi domin ya ce fa man taqashshubati faqad istabra'a li dinihi wa irdi sai ya ce wa kulwanil kahini wato da bakin alkalami na boka ko kuma boka bai da alkalami malai yake da alkalami kenan wa kulwanil kahini da ladan boka kenan da ake biyan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi kulwan an ciro shi ne daga halawa in aka ce halawa abu mai zaki ke me yasa saboda ba tare da wahala ba yake samun wannan kudade bai wahala ba yake tare irin wannan dukiya an gane dan haka zaka gani mafi yawa irin waɗannan bokaye ba su san ciwon dukiya ba me yasa saboda duk dukiya wanda ya same ta ba tare da wahala ba to bai san kimar ta ba amma duk wanda da wahala ya samu dukiya to ya san kimar ta to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambace ta da cewa kulwanil kahin kenan ladan boka kenan abinda ake gabatar masa akan yin bokancin shi idan aka ce boka shine wanda ke bincike game da al'amari na gaibi wanda zai bada labarin ga abinda zai je yazo bokanci ne ko wanda yake amfani da aljannu an gane ko wanda galibi su bokaye a wancan lokaci suna amfani da shaidanu suke zuwa su yawo ta su samu musu dukkan wasu labarai sai su zo su jefa musu a kunnan su to shi yasa zaka ga abubuwa na mamaki game da bokaye ba dan kuma ba suna amfani da shaidanu shine yace wa ulwanil kafir, wato da ladan boka kenan, duk wanda aka san boka ne to cin kudin shi haram ne kenan. Shi ma sai ka kiyasta shi akan karuwa, in yana da wata sana'a halittacciya kenan kudin shi ya zama shubha. Sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Awn ibn Abi Juhayfa, yake cewa ra'aytu abi, naga mahaifina Abu Juhayfa, ko kuma na samu mahaifina Abu Juhayfa, na gansa wani lokaci ishtara Hajjaman, wato ya sayi wani bawa wanzali. Hajjam an ciro shi ne daga hijama, idan aka ce hijama wato shine yin kaho kenan, a tsaga jiki a kafa kaho a zuko jini, wanda yin haka yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun lafiya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yana cewa waraka da izinin Allah na kasancewa cikin abubuwa guda uku. Farko manzo Allah yace al-hijama, yin kaho. Abu na biyu manzo Allah yace shan zuma. Abu na uku manzo Allah yace al-kayyu, shine lalas, ko kace sakiya, a sanya karfi a cikin wuta in yayi zafi a dora akan kurji. Manzo Allah yace sai dai ina kyamar yin wato lalas, ni ina kyamar shi, amma ba dan haramun bane. Waɗannan abubuwa uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai samun waraka a cikin su. To dan haka mai yin wannan sana'a hijama shine ake kiran shi hajjam. Hajjam ake kiran shi da Larabci. Mai yiwa kalma ta wanzami daga can ne aka ciro ta, sai dai kawai an dan rikida kalmar, saboda galibin ka dauki yaran Hausa, galibin kalmomin da suke cikin shi a kashi uku zaka samu kashi ɗaya Larabci ne. Shine yace ra'aytu abi ishtara hajjaman, yace naga mahaifina Abu Juhayfa, Allah ya kara masa yadda, wato ya sayi wanzami, an gane ko bawa ne wanzami ya saya. Fa amara bi mahajimihi fa kusira, kayan wanzancin sai ya umarni ya sa aka kakkarya su, kawan da yake wanzancin sai ya sa aka kakkarya su. Fa sa'antuhu an zalik, sai na tambaye shi nace ya baba me yasa haka, ka sayi bawa gaya mai sana'a, sana'a ta wanzanci, kuma kayan wanzancin ka karya su. Fa qala, sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an samani dari, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wato cin kudi wanda yake na jini. Kudi wanda yake na jini, anan malamai suka ce kenan wanzanci, na wanzami yayi kaho a biya shi, malamai suka ce shi ake ne. To tare da cewa cin wannan kudi na wanzanci ba haramu ba, amma illa kasancewar waɗannan kudade suna da muni, mutum ya nemi wata sana'a ba wannan sana'a ba, ita wannan sana'a in an buƙaci ka yi don Allah, ka nemi sakamako a wajen Ubangiji in ka iya. An gane ko? Karka yi kenan wannan wanzanci don a biya ka, na bugun jini ba wanzanci ba wanda yake na aski. Shi wannan wanzanci na aski babu saɓani game da halaccinsa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi wanzami ya masa kaho, manzon Allah kuma ya biya shi, ya dauki dinari ya bashi. Har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa karan da ake amsa na shi, manzon Allah ya ce a rungumta mishi. Kaga inda haramu ne, Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah ba zai bashi ba, ba zai biya shi ba. To dan haka a wani lafazi manzon Allah ya ce wato kasbul hajjami khabisu, manzo Allah ya ce sana'ar wanzanci, wanzami manzo Allah ya ce mummuna ce, abinda yake nihi da mummuna ce ba haramu bane, kamar yanda duk wani abu mai muni Allah ya ambace shi cewa khabis ne, kamar yanda yake cewa wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, kar ku nufaci abu mai muni ku ce shi za ku ciyar. Kaga yanzu tuwo mai tsami ai ba haramu bane ba, in zaka iya ci kana iya ci, matukar ba zai cutar da kai ba, amma khabis ne, in zaka bada abinci ka bada abinci wanda yake lafiyayye. In misali zaka bada, yanzu misali in zaka fitar da zakka ta kayan gona, misali hatsi ne ka noma, yanzu ka dauki shibra ka bada, kaga shibra ai khabis ce. Kaga haka tafarnuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta cewa khabis, haka albasa manzo Allah ya ambace ta cewa khabis, dan haka yace duk wanda ya ci waɗannan itace kare kusanci masallatan mu. domin zai cutar da mu kuma zai cutar da mala'ikun Allah, tare da cewa tafarnuwa da albasa ba haramu bane, amma manzo Allah ya ambace su cewa khabith. To dan haka kuma samanin dami anan yana daukan ma'anar shine sayar da jini, dan haka sayar da jini wannan babu sabani haramu ne. An gane ko? Sayar da jini wanda yake na dan adam haka haramu ne. Dan haka anan za a iya malamai sun tattauna akan wannan matsala game da shin mutum ne dan adam bashi da lafiya yake buƙatar ƙarin jini, shin ya halatta a dau jini a ƙara masa? Wannan ya halatta, indai babu abin da zai tsaya a matsayin jinin ya samu lafiya to ya halatta, domin ya zama larura. Amma tare da cewa jinin in aka ciro shi na najasa ne, domin jini da za a janyo daga jikin dan adam na najasa ne. An gane ko? Kaga yin amfani da najasa ko baya halatta sai dai a hali wanda yake na larura. Dan haka dan adam in ya buƙaci ƙarin jini ba laifi bane a dau jini daga jikin wani a ƙara masa wannan jini. To amma shi kanshi ɗaukan jinin akwai sharuɗa da malamai suka gitta, ya zamanto shi marar lafiyar ya buƙatu zuwa ƙarin jini game da tabbatarwa ta likita wanda yake ƙwararre, wanda yake adali, ya tabbatar da cewa marar lafiyar nan yana buƙatar jini, dole ceto da rayuwarshi sai an ƙara masa jini. To anan ana iya ɗaukan jini. Sannan sharaɗi na biyu malamai suka ce ya zamanto ya wuyatu babu abin da zai tsaya matsayin jinin, dole sai jini ne za a ƙara masa. Abu na uku shi wanda za a ɗau jinin suka ce kada ya samu cutuwa game da jinin da za a zuƙa daga jikin shi, in ya zamanto shi wanda za a ɗau jinin daga jikin shi zai cutu to baya dacewa. Sharadi na hudu ya zamanto jinin da za a ɗauka bakin gwargwadon buƙata ne. In misali shi likita ya ce wannan litri biyu ne ya kamata a ƙara masa ko uku, to bakin iya wannan adadin shi ne za a ɗauka. Dan haka kenan ci gaba na likitanci shi kanshi wanda za a ɗauka daga jikinsa an san bakin gwargwadon abin da ake ɗauka. In nashi kaɗai ba zai wadata ba, dole sai an samu wasu jama'a wanda kuma jinin ga ya a auna ake yake an tabbata ga jinin da zai ma wani. To dan haka kasancewar shi irin wannan ɗaukan jinin ya halatta, in kenan marar lafiya ya buƙatu zuwa masa ƙarin jini, kuma tare da cewa wannan dole ya zamanto mutum ya yi shi saboda Allah, bai ya halatta a nan mutum ya karɓi kuɗi, saboda sayar da jinin baya halatta. Sayar da jinin baya halatta. Dan haka tambaya muke, shin wai tabbas ne likita ana sayar da jini? Ana sayarwa ko ba a sayarwa? A ba a sayarwa ko? Yawwa. To kaga wannan daidai ne kenan, sayarwa baya halatta. Sai dai a nan iya abin da za a yi kenan, sukan buƙaci cewa wani ya zo ya ba da jini, in an samu kenan, in sun ba da nasu wanda yake gun surance ne kenan, wannan kuma sai a aje. In an samu hallo wanda yake cikin hadi wanda yake mawuyaci kai tsaye, sai a sa mushi wannan, sannan kuma shi ma in an samu wani sai a ɗauka a aje. To anan amma in shi marar lafiya ya buƙaci a ƙara masa jini, shi wanda yake da halin ba da jinin ya ce ba zai ba da ba sai an ba shi wani abu, to anan in dai ba a samu ba wanda zai ba da dan Allah, to anan shi wannan ana iya ba shi, amma ya tabbata kuɗin da ya amsa haramu ne. A gane ku? Shi wannan marar lafiya kenan hali ne wanda yake na larura. To ina ga abin da ake ba shi wanda aka ɗau jini a jikin shi? A nan malamai suka ce ya halatta, abinda ake ba shi domin ya maida jinin jikin shi na wani nau'in abinci mai gina jiki, wannan ya halatta ya amsa. Amma kuma amsar ma baya halatta kafin a ɗau jinin, sai dai in an ɗau jinin a ba shi. Amma in kafin a ɗauki jini a baka, wannan bai halatta. Kenan in an ɗau jinin ya halatta a gabatar maka wani abu wanda yake na abincin da zaka ci ka maida jinin, kenan a baka abincin ko a baka kuɗin abinci. Amma in ka yi sharaɗin cewa sai an baka wannan, to baya halatta kuma. Sai in an baka wannan abincin, to kuma wannan baya halatta. To dan haka shine a nan kenan za ka kiyasta dukkan wani abu wanda yake na gaba ta jikin ɗan adam, kamar yadda matsala ce wanda malamai sun yi bayani ƙwarai a kanta, kamar yadda za a ɗau kamar misali ko koda ta wani a sama wani, duk abin da yake cikin dan adam sai yadda shi haramu ne kuma waɗannan sharuɗa dole sai an gina kenan sai ka tabbatar da su farko kenan ya zamanto likita ne kwararre ya bada labarin cewa mara lafiyar nan dole ne sai an sa masa abu kaza sai an sa masa jini ko sai an nemi gaba ta jikin wani mai lafiya kenan an sa mishi kuma shi wanda za a dauka ya zamanto ba zai cutu ba abu na uku kuma ya zamanto kenan bakin gwargwadon abin da za a yi bukata shine za a dauka an gane ko sannan kuma sharadi na hudu ya zamanto babu abin da zai tsaya matsayin wannan abu da za a dauka kenan wannan sawa'an daga jikin mai rai ne ko daga jikin matacce ne wannan ba laifi akan iya dauka amma din dai ta hanyar amshi kudin wannan gaba da aka dauka baya halatta shine anan shine sai yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada samanul dari naha an samanul dari manzon Allah yayi hani game da kudin jini sai yace wa samanul kalbi wato da kudin kare wa kasbil ama wato da kudin baiwa kenan ni ake ni da kudin baiwa kenan wanda ta yi alfasha ta nemo kudin wannan domin a wancan lokaci a jahiliya ma ba a san iya ba game da yin zina sai wanda take baiwa wanda galibi waɗanda suke karuwanci ba su ne don haka can Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum ala al-bigari kada ku tirsasa kenan bayinku akan yin karuwanci cewa su je su yi karuwanci su karu ku sai ya ce wala anal washimata manzon Allah ya la'anci alwashimata wato mai yin shaushawa mai ake nini da shaushawa irin wannan zane da kake gani a jikin turawa kamar hoton wani kunama ko wani maciji wanda dai ake ha yawa tatuwar shi kenan irin wannan zane da ake yi to galibi a wancan lokaci mata ne suke yi kuma mata ne suke buƙatar a yi musu ba a san shi ba a san wannan abu kuma za ba to amma bai takaita ba ga mata ko namiji ne yake yi ko namiji ne ya nema a masa ya shiga karkashin wannan la'anta shine yace wala anal washimata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma mai yin shaushawa wal mustawshimata wal mustawshima da ita wadda ta nema a mata an gane ku kenan haka da wanda yake yi da wanda ya nema a masa gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su baya halatta shi yace wa akilar riba manzon Allah ya tsine ma wanda ke bayar da kudin ruwa sai ce wa mukilahu da shi wanda ke amsa sai ce wala anal musawwir manzon Allah ya tsine ma wanda yake mai yin hotuna an gane ku a takaice dai wannan hadisi shi ma yana nuna haramcin wato sayar da kudin kare nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك